Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba, 14 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, jami'an diplomasiya daga kasashen Somalia da Habasha sun kasa cimma yarjejeniya biyo bayan tattaunawar kwanaki biyu a kasar Turkiya. Cibiyoyin Majalisar Dinkin Duniya na gargadi cewa Sudan na gab da durkushewa sanadiyar fama da yaƙi na tsawon watanni 15. Sannan hukumomin Burtaniya sun damƙe mutane sama da 1,000 biyo bayan boran da aka kwashe kwanaki ana yi.
Kadan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Ƙasa ta Najeriya a jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta kammala taronta na farko tun haye karagar mulki da Bola Tinubu ya yi. To ko me taron ya kusa?
Akwai kokarin bunƙasa amfani da iskar gas mai haukan mafisar. Akwai kuma kokarin haɓaka tattalin arziki na ƙananan masana'antu. To waɗannan suna cikin kaɗan daga cikin abubuwan da waɗannan jami'an gwamnati suka sanar.
Haka zalika za ku cewa 'yan majalisar tarayya a Najeriya sun maida martani akan furcin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo cewa ba daidai ba ne su rika yankewa kansu albashi.
Idan da abinda 'yan majalisa suke kenan, shi ya shugabanci Najeriya karkashin demokradiyya ai. Me yayi akan haka din a lokacin da ake yi? Me yayi? Ba samu ga shugabancinsa da ɗauko kuɗi ya rabawa 'yan majalisa don bukatarsa ya biya ba?
Kamar kowace safiyar Laraba, yau ba muna tafi da shirin baki mai yanka wuya da Murtala Faruku Sangina, wanda shirin a yau zai duba tasiri da darussan da aka koya daga zanga-zangar matsin rayuwa da ake fama da shi a Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da shirin labaran duniya kashin farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Jami'an diplomasiya daga kasashen Somalia da Habasha sun kasa cimma yarjejeniya biyo bayan tattaunawar kai tsaye ta tsawon kwanaki biyu a kasar Turkiya, akasari game da yadda Habasha za ta samu damar amfani da gabar teku, a cewar wasu jami'ai biyu da suka yi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin sakaya sunayensu. Tattaunawar ta fi raja'a ne kan wata takaddama kuma ta tsakanin Habashar da Somalia game da wata yarjejeniyar fahimtar juna wadda Firaministan Habasha Abiy Ahmed da shugaban yankin Somaliland Muse Bihi Abdi, wanda yankin nashi ya ayyana ballewa daga Somalia a ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1991. A gargashin wannan yarjejeniya ta fahimtar juna, jami'an Somaliland sun yi alkawarin barin Habasha ta yi amfani da gabar tekun na tsawon shekaru 50 a madadin amincewa da halalcin Somaliland ɗin da za ta yi a matsayin yantacciyar ƙasa. Babu ƙasar da ta amince da iyaucin Somaliland tun bayan da ta ayyana ɓallewa daga Somalia a shekara ta 1991. Cibiyoyin Majalisar Dinkin Duniya na gargadi cewa Sudan na gab da durkushewa sanadiyar fama da yaƙi na tsawon watanni 15, da kuma abinda suka kira matsalar da ta samu asali daga watsi da aka yi da batun Sudan ɗin. Matsalolin jinƙai na yara a ƙasar Sudan su ne mafiya girma a duniya. Matsalar na da nasaba da ko oho da aka yi, a cewar James Elder, mai magana da yawun hukumar UNICEF, wanda ya kara da cewa wannan ba tashin hankalin da aka mance da shi bane. Wannan sanannen al'amari ne kuma ta fuskoki da dama an yi banza ne da shi. Ba a mai da hankali kan rahoton da cibiyar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya din kan bayar kan irin sababi da kuncin da yara ke sha a Sudan ba, saboda ba a yadawa. A lokaci guda kuma rahoton ya ce ba a daukar batun kuntata ma yara da ake yi da muhimmanci, sannan kungiyoyin agaji ba su da cikakken sukunin isa wuraren da aka fi aikatawa. Ministan harkokin tsaron Isra'ila Ben Gvir jiya Talata ya ce ya kamata a bar Yahudawa su rika sujjada a harabar masallacin Al-Aqsa, wanda Yahudawa ke kira har Habayit, wanda wannan wani sabon kalubale ne da ya shafi ɗaya daga cikin wurare masu sarƙaƙiya a gabar ta tsakiya. nan da nan firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da batun yin wani canji ga dokar da ta hana Yahudawa yin sujjada a wurin wanda ke mai tsarki ga musulmi da Yahudawa. Sannan ya maida martani ga Ben Gvir wanda shine kuma shugaban ɗaya daga cikin jam'iyyun addini da ke cikin gwamnatin ta haɗaka. Babu wani tsari na raɗin kai daga wani minista game da harhabait, walau ministan harkokin tsaro ko ma wani ministan, a cewar ofishin Netanyahu a wani bayani.
To an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Majalisar Ƙasa ta Najeriya wadda ta kunshi tsofaffin shugabannin ƙasar da alƙalai da gwamnoni na ƙasar ƙarƙashin jagorancin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta kammala taronta na farko tun haye ƙarƙashin mulkin Bola Tinubu ɗin, inda ta yi nazari akan halin da ƙasar ke ciki tun bayan zanga-zangar da ta rikide zuwa bore a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa wanda ya rawaito cewar majalisar ta kadawa shugaba Bola Tinubu kura'a ta goyon baya akan tafarkin da ya aza jagorancin kasar a kai.
Wannan taro wanda shine irinsa na farko da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kira tun lokacin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasar Najeriya, ya samu halartar kusan dukkan shugabannin kasar Najeriya da tsofaffin Chief Joji da sauran waɗanda ke mambobi na wannan majalisa, musamman gwamnoni waɗanda su ma suka halarci wannan taron. Bayan an gama bayanai da kiran ministoci domin su ba da bahasi akan abubuwa daban-daban da ya shafi gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kai tsaye, wato sha'anin tattalin arziki, samar da abinci a ƙasa, kirkiro ayyukan yi, kula da al'umma da sha'anin noma da dai sauran batutuwan da su ne ke gaban wannan majalisar, ganin irin zanga-zangar lumana da aka yi a Najeriya amma ta rikide ta zama bore, ya sanya majalisar bayan ta saurari bahasi daga shugaban ƙasar da wakilansa, aka kada ƙuri'ar goyon baya da jinjinawa ga shugaba Bola Ahmed Tinubu. Sannan daga bisani kuma aka shiga wani taro na musamman tsakanin shugaban ƙasar da kuma ƙungiyar gwamnoni ta Najeriya, inda a nan ma aka ƙara jin bahasin shugaba Bola Ahmed Tinubu da irin matakan da yake ɗauka na farfaɗo da tattalin arziki, inganta rayuwar jama'a da dai biyan bukatun ƙasa na yau da kullum. Nan ma aka ƙara musu ta ƙuri'a ta jinjinawa. Dr. Dele Aleke shine ministan kula da ma'adinai na Najeriya, ya ƙara haske akan wannan matsayin guda biyu da majalisar ta cimma a lokacin da aka yi wannan taron, inda yake cewa
about the pre, during and post events of the last protest, which I do not call a protest, I call a movement to effect a change of regime.
Yace majalisar zai ta gamsu kuma ta bada hakikanin amincewarta cewa wannan zanga-zanga da aka yi ta lumana amma ta rikide ta zama bore, tun farko ba wata zanga-zanga bace akan matsaloli na ƙasa ko yiwa, a'a zanga-zanga ce aka yi domin a kifar da gwamnati. Abinda majalisar ta ce ba abu ne mai kyau ga ƙasa ba, ganin cewa tsare-tsare na demokradiya sun kakama a cikin Najeriya, ko bai kamata ana yin wani abu da zai iya yi wa demokradiya karan tsaye ba. Hasali ma ba za a iya canza gwamnati ba in ba ta ƙarfin ƙuri'a na ɗan ƙasa ba, idan lokaci ko wa'adin da aka ɗiba wannan gwamnati ya yi, 'yan ƙasa na da dama suna da iko su kada ƙuri'a na amincewa ko ƙin amincewa da wannan gwamnati, su zaɓi wata sabuwar jam'iyya idan suka ga dama. Jami'in yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya Abdulaziz ya mutsa lokaci dangane da abun da ake fatar a ga ya faru a cikin Najeriya a sakamakon wannan bayani ko ganawar da aka yi ta majalisar ƙasa wadda ta samu halartar dukkan gwamnoni na Najeriya a cikin ta, inda yake cewa
to na farko dai dukkanin wato sauye-sauye da shugaban kasa yake gudanarwa abubuwa ne wadanda za a iya cewa abu ne na dole, wanda yake abubuwa wanda ko da ba a jin daɗin su, to amma kusan akwai gamsuwa ko kuma aminta da dukkanin wasu masana da kuma shugabanni suka yi na cewa wannan matakai na tattalin arziki da ake ɗauka abubuwa ne wadanda suke kusan na dole ne, in ba ɗauka ba za a jefa ƙasar cikin wani hali. Sannan kuma akwai tsare-tsare na bunƙasa abubuwan more rayuwa, misali yanzu titin da za a yi wanda ya tashi daga Sokoto ya je har Badagari a Lagos, titi ne waɗanda a ƙarƙashin sa kaɗai akwai dam-dam guda 39 wanda za a yi aikin su, wanda kuma za su bunƙasa harkar noma. Akwai ƙoƙarin bunƙasa amfani da iskar gas maimakon man fetur. Akwai kuma ƙoƙarin haɓaka tattalin arziki na ƙananan masana'antu waɗanda kusan su ne abubuwan da suka fi kawo cigaba a ko'ina, da kuma ƙoƙarin bunƙasa harkar noma. Ita waɗannan suna cikin kaɗan daga cikin abubuwan da waɗannan jami'an gwamnati suka sanar ko kuma suka gabatarwa waɗannan majalisu.
Abdulaziz Abdulaziz kenan jami'a da labarai a fadin wancan tarayyar Najeriya tattaunawa da ne da shi Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, gamayyar kungiyoyin majami'ar Katolika ta Kamaru ta kai wa 'yan kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ke gudun hijira a birnin Yaounde waɗanda yaƙin ƙabilanci ya raba su da ƙasarsu kayan tallafin gaggawa ƙarƙashin jagorancin babban limamin majami'ar Katolika ta birnin na Yaounde, Joseph Atangana, kamar yadda Muhammad Awwal Garba ya mana ƙarin bayani.
Waɗannan 'yan gudun hijira dai suna cikin halin ni'yasu, musamman ma wajen rashin kayayyakin more rayuwa. Roberan Atangana ya ce, wannan taimako da muka kawo wa 'yan gudun hijira mun san hakkin su gyara ta abinmu da ne 'yan uwanmu ne. Wani malamin cocin Katolika shi ma a cikin jawabinsa ya ce, yan gudun hijira suna bukatan cin abinci mai inganci kuma suna bukatan shan ruwa mai tsafta kamar sauran al'umma. Yan gudun hijira sama da 500 ne suka samu kayayyakin agaji na abinci kamar shinkafa, man girki da sabulun wanka da na wanki. Kan haka ne na yi wa waɗansu iyaye mata tambaya ko wani irin godiya za su nuna da wannan kayan abinci da suka samu.
Taimakon da aka kawo na kayan abinci, mun gode, yawa mun gode da yawa.
Sun mai su shinkafan da aka kawo mana don dama shi ne abin da duk mutum yake amfani da shi, madalla mun gode, Allah ya kawo na kullum.
A halin yanzu da 'yan gudun hijiran da suke cikin ƙasar jamhuriyar Kamaru, musamman ma a jihar Arewa mai nisa da kuma jihar Gabas, za su kai kimanin 25,000. Muhammad Awwal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awwal Garba. A ƙarshe, hukumomin Burtaniya sun damƙe mutane sama da 1,000 biyo bayan boran da aka kwashe kwanaki ana yi da ya hada da tashe-tashen hankula da wasansu da kuma cin mutuncin musulmi da baki, a cewar wata hukumar sa ido jiya Talata. Tashin hankalin wanda ya biyo bayan kashe wasu ƙananan yara mata 3 a garin Southport na arewacin Ingila ya barke ne bayan da aka yi kuskuren dora laifin harin na ranar 29 ga watan Yuli kan abinda aka ce wani musulmi bakon haure ne mai tsauraran ra'ayi, biyo bayan wani labarin ƙarya da aka yada ta kafar intanet.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko bari mu sake waiwayin rahotanninmu. Shugaban hukumar tattara kudade da kayyade su, wato RMAFC, Muhammad Sani Muhammad Bello Shehu, ya ce bayanan da suka fito daga bakin tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo kan batun albashin 'yan majalisa abin damuwa ne, domin akwai tanade-tanade na kundin tsarin mulkin kasa wanda ya yi kuma ana bin sa daki-daki. Shehu ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da manema labarai a Abuja, a ciki har da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, ga kuma rahoton da ta hada mana.
Bayanan da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya yi cewa rashin da'a ne 'yan majalisar kasa suna yankewa kansu albashi da alawus-alawus ya dumi kafofin yada labarai da dandalin sada zumunta, har da ya kai ga 'yan majalisa sun mayar da martani. A wata takarda mai dauke da sa hannu mai magana da yawun majalisar dattawa Yemi Adara Modu da takwaransa na majalisar wakilai Akin Rotimi, na cewa majalisar kasa ta 10 ta sha bamban da na zamanin Obasanjo. Shi ma dan majalisar dattawa daga jihar Nasarawa ta Yamma, Ahmed Aliyu Wadada, ya yi tsokaci kan batun.
Babu dan majalisa a nan ko sanata ko member House of Reps da ya sama kanshi albashi. Revenue Mobilization and Fiscal Commission su suke da hakkin shirya albashin duk wanda ke da wani abu to do with gwamnati. To idan da abin da 'yan majalisa suke kenan, shi ya shugabanci Najeriya karkashin demokradiya, me yayi akan haka din a lokacin da ake yi? Me yayi? Ba samu ga shugabancinsa da dauko kudi ya raba wa 'yan majalisa don bukatansa ya biya ba? Idan muna so a ci gaba, mu tattara kanmu, kowanne na bukatan gyara, Bance mu ƴan majalisa na tarayya da Senate da House of Reps ba wurare da za mu gyara tafiyar mu ba, amma a daina dauko tatsuniya ana kawowa. Yaya za a yi mu ne za mu shirya wa kanmu albashi? Yaya za a yi mu ne za mu shirya wa kanmu allowances da za mu karba? Wanda yafi kowa yau a Najeriya shine shugaban kasar Najeriya, shi kansa Ashuwaji Bola Ahmed Tinubu bai sa kansa albashi ba bare mu.
Shi kuwa shugaban hukumar tattara kuɗaɗe da kayyade su, wato Revenue Mobilization and Fiscal Commission a Turanci, Muhammad Shehu Bello, yana mai cewa
idan suna biyan kansu wani kuɗi daban, ina son in gaya muku da in gaya mu duniya cewa wannan ba daga wurin mu yazo ba.
Nawa suke karba a wata gaba daya?
A yanda namu lissafin yake ya bambanta, shine nace miki sanata ya karba miliyan 1, dan majalisa bai kai miliyan 1 ba, gwamna yana karban miliyan 1 da kaman 100,000, shugaban kasa yana karban miliyan 1 da 350,000. Shine yanda muka sani doka ta ce a basu.
To idan aka hada da allowance din da kai magana, kowannen su nawa yake samu a wata?
Shi duk yanda yake da allowance din shine gaba daya yanda na fada din na haka take. In sun je sun yi wani abu daban, wannan ba daga wurin mu yazo ba.
To yanzu tunda kuke fitowa da kudaden da ya kamata a biya su, akwai wani abu da za ku yi akan wannan zargi na cewa suna diban kudi zunzurutu? Wani bangare an ce ƴan majalisar wakilai ma na karban miliyan 200, na sanatoci na karban miliyan 400. Za ku yi wani abu akai?
To kaman yanda ƴan Najeriya suka sani, yanda su shi tsohon shugaban kasa yi magana, akwai komiti na ma'anan cikin gida wanda za su bincika wannan al'amari. Idan sun bincika, za mu rubuta ma shugaban kasa, mu rubuta ma su shugabanni, mu nuna musu ga yanda muka dauki wannan abu. In an kauce doka za mu fada, in ba a kauce ba za mu fada.
Abin jira a gani shine yadda binciken hukumar zai tabbatar da mai gaskiya a tsakanin Obasanjo da ƴan majalisar ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Da Madina Dauda da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ku ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin menene tasiri da darussan da aka koya daga zanga-zangar nuna kin jinin rashin kyakkyawan shugabanci da aka gudanar a Najeriya? Jama'a assalamu alaikum. A ranar 1 ga watan nan na Agusta ne matasa a Najeriya suka so mazanga-zanga a fadin kasar kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci sakamakon tsananin rayuwa da rashin tsaro da ke addabar 'yan ƙasa. Duk da yake dai an yi ta samun matsaloli na rikidewar zanga-zangar zuwa tashin hankali a wasu wurare, wanda ya kai har ga rahotannin samun rasa rayuka da dukiyoyi. Matasan sun ci gaba da zanga-zangar har tsawon kwanaki 10 kamar yadda suka shata tun da farko. Farfesa Bello Muhammad Bada, malami a Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, kuma mai fashin baje kan lamuran siyasar duniya, ya yi mana bayani kan tasiri da kuma darussan da zanga-zangar ta koyar.
To babba abu dai shi ne a yi nasarar nuna ma shugabanni cewa akwai rashin gamsuwa da yanda suke tafiyar da mulki a ƙasa irin Najeriya. Matasa su don suna matasa yana yiwuwa suka fito suka so ma nuna haka, amma uwayensu kansu suna cikin wahala sha'anin tsaro, sha'anin tsadar rayuwa da makamantansu, ba shi yiwuwa su fito su yi halayya irin na matasa. Amma babban abu shine sako ya isa ga waɗanda ya kamata shi isa gare su. Ƙasa irin Najeriya wadda ba a fayi samun saboda yawan bambanci na ƙabila da bambanci na addini, ba a faye samu a yi gangami a iske an same shi ya karɓu ga mutane waɗanda ke da bambancin addini da bambanci na ƙabila ba. Amma shi wannan sai aka ga cewa duk da jiha irin Filato waɗanda ke fama da sha'anin bambanci na ƙabilanci wanda sun hakawa addini sun kasa aha ga zanga-zangar ta wuya ta haɗa su wuri guda. kuma aka ga arewacin Najeriya su ma zanga-zangan ta hada su da yan kudancin Najeriya. Wannan ya nuna maka cewa lalle mutane ba su gamsu da yanda shugabanni ke tafiyar da mulki ba. Abin da ya sa matasa a arewacin Najeriya suka bijire ma maganganu da manyan su suka yi musu, suka bijire ma maganganu da malaman su sun kai musu, kuma malamai abin girmamawa ne gare mu. To wannan ya nuna cewa ita kanta saboda zalunci irin na hukuma hatta kusa shahwa ma duk wani wanda ya rungume ta. Wannan zai sa malamai zuwa gaba su kansu su gudani hukumar in ba ta yi gyara ba. Wani babban darasi shine wannan zai sa GB idan sun nemi malamai su zo su yi musu su ba da hankuri ga ta'asa irin wadda gwamnati ta yi, malamai za su shaida ma gwamnati cewa to in kika tashi fitowa da abubuwanki waɗanda za su takura ma 'yan ƙasa, to ki zanka shawara da mu. Da in kina shawara da mu ba mu barinki, amma yanzu ke tabka ɓannakki, jama'a sun taso mun ba su hankuri har mu mun kusa rasa darajarmu saboda kina neman ki shafa muna kashin kaji. Waɗannan manya-manyan darussa ne ƙwarai da gaske gare mu.
To a ala gafarta malam, idan aka dubi yadda zanga-zangar ta gudana, duk da yake an tsara ta ta zama ta lumana, amma an sami tashe-tashen hankula a wasu wurare. Sa'annan mun ga irin matakai ko kuma martanin da za a ce gwamnati ta dauka akan dukkan waɗannan abubuwan da suka faru, kama wato gargaɗin da hukumomin tsaro suka yi ta yi tun kamin a fara wannan zanga-zanga, da kuma irin jawaban da suka yi daga baya, da jawabin da musamman shugaban ƙasa ya fito ya yi. Shin yaya za ka bayyana yadda hukumomi suka tunkari wannan matsala ta zanga-zanga da kuma matsalar da ta sa aka haifar da zanga-zangar?
Wata matsalar ta sa aka haifar da zanga-zanga kafin ita ce wahala ce. Kusan Bahaushe yana cewa zo mu ba shi hushi da makashin shi sai wanda an ka bara taya. Shekara takwas waɗanda mun kai na shugabanci, ba shi yawa ƙasa yawa, abubuwa suka taɓarɓare. Shi kuma wannan shugaba da ya to da yake jam'iyya guda ce, ba da ya yi wani lisahi ba, ba da ya yi wani tanadi ba, sai ya ce ya jaye tallahin mai. Waɗannan abubuwa sai wahala ta biyo baya. Gwamnati ba ta tunkari samun sulhu game da wannan abin ta hanyar da ya kamata ba, domin hankalinta ya kwashe tana ganin kamar siyasa ce. Watan kasan su masu zanga-zanga inda aka samu barafasa mai yawa ita ce kasan manyan kabilu uku akwai a wannan ƙasa. Kabila guda gaba ɗaya ta ki shiga zanga-zanga, a ita ta yasa ta bashi ƙarfi ya ki huskantar haƙiƙa ne abin da ya sa mutane suka yi zanga-zanga. Sannan ita kuma kabila guda arewacin Najeriya su kuma sai zan shugabannin zanga-zanga ba mutane na ba da ke iya kankamta mutanensu, sai zan sun farma dukiyar mutane kwarai da gaske ana kuka da su. Ƙasashe ne shi kuma babbar kabila guda ta uku sai zan sun yi zanga-zanga can ya hito kabila ta ita. To ganin waɗannan abubuwa ai suna sun kasa bai huskanci haƙiƙani abin da mutane ke kuka a kai ba. Ba matasa ɗaya ke kuka ba da wannan matsala ta tsadar rayuwa da jaye tallahin mai da rashin tsaro. To sai wannan abin ya bashi dama bai huskanci wannan abin ba. Da kila dukan ƙasar ce gaba ɗaya ta yi zanga-zanga amma ta limana, ina tabbatar ma duk wanda ya so sai ya huskanci wannan dole shi ba da amso shi ga waɗannan abubuwa. Amma irin wannan abu da ake cewa ana samu a rarraba kanun mutane, yar kafa ta shan iska, shi yasa in ka duba duk jawabin da ya yi haƙiƙani bai tunkari magana ko guda ba wanda ya kamata shi tunkara. Jawabi ne wanda ya zamanta in ba don yana ƙasa irin tamu ba da kila yanzu ana zanga-zanga shi da kwana goma bisa ga wannan jawabi. Jawabin ya ƙara tunzura mutane.
Ga zarge-zargen da ake yi na rashin kyakkyawan shugabanci, hankali ya fi karkata ne kan gwamnatin tarayya, amma a cikin jawabin nasa ya kuma yi wani bayani wanda ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya. Kasancewar sun ce an cire tallafin mai amma ba su ga inda ake tafiya da shi ba, amma ya faɗi irin maƙudan kuɗaɗen da ya tura wa gwamnoni. Ba ka ganin watakila su ma gwamnoni yanzu za a ce sun ci talas kenan, tun da wato zanga-zangar kusan ta fuskanci gwamnatin tarayya ne, su kuma sun shiru sun ja bakin su sun shiru.
Ai dalilin da yasa shi ya ɗora ganin siyasa ciki wannan zanga-zanga, shi ga na shi gani yana ganin hannuwan 'yan siyasa, domin yana duban cewa ai tsarin mulki
ya ba kowa iko da kananan hukumomi da gwamnoni da kuma gwamnatin tarayya. Amma shi kadai an ka taro an ka fuskanta. Bayan kuma kowace gwamnati ta jiha tana da hakkoki na mutanenta, kuma in an ka raba arziki na ƙasa ana ba gwamnatocin jihohi nasu, ana ba da kuma na kananan hukumomi waɗanda suna karewa a cikin asusu na gwamnatocin jihohi tare da kananan hukumomi. Amma masu zanga-zanga ba su mai da hankalinsu a nan ba. Hankalinsu ya koma akan mutum guda, shi a shugaban ƙasa. Hankalinsu bai koma akan gwamnoninsu ba da makamantansu. To ai shi yasa shi ya karanci kamar siyasa ciki na irin manya-manyan waɗanda ke amfana da tallahin mai, masu tsallakewa da mai zuwa wasu ƙasashe, sannan da kuma waɗanda yake sun taka zaɓe sun haɗi, maimakon shi fahimci cewa ƴan Najeriya na cikin wahala shi sai gane haka. Kuma babu shakka ya kamata a ce gwamnoni masu adinan gwamnoni su ma wannan abin ya zama musu darasi, domin akwai hakkoki a kansu, kuɗin ƙananan hukumomi da kuɗi nasu duka suna hannuwansu. Amma kuma haka ai shi sai suka yi kwancinsu.
To a yanzu a matsayinku na masu lura da al'amuran da kan je su dawo, da kuma musamman yadda yanayi yake a Najeriya, watakila me kake iya hasashen, watakila zai iya biyowa baya, kama daga al'umma da suka yi kukan cikin yanayin da suke ci, da kuma su shugabanni da ake korafi akan tsarin shugabancin nasu?
To kasa ita wutar kaikaiwa da take, sannu-sannu can ƙasa tana can tana rurewa. Ai malamanmu sun faɗa ma shugabanni, ku yi gyara ga mulkinku, ku yi adalci ga mulkinku, ku daina facaka da dukiyar al'umma. In ba a bari ba abin da ke faruwa zuwa gaba, abin da zai zowa za shi fi wannan muni. Kana gani wannan shi ai yayi a duniya yanzu. Kada su aza abin nan wai ya wuce, lafawa na yi ba wuce waye ba. Ya zama musu manuniya su yi gyara.
A gaida Farfesa Bello Muhammad Bada, malami a Jami'ar Usmanu Danfodi ta Sokoto, kuma mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya. Masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin duka abokan aiki, musamman Dadi Balawai da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Murtala da wannan shirin, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai. Amma a takaice,
jami'an diflomasiyya daga ƙasashen Somalia da Habasha sun kasa cimma yarjejeniya biyu bayan tattaunawar kai tsaye ta tsawon kwanaki biyu a ƙasar Turkiya akasari game da yadda Habasha za ta samu damar amfani da gabar teku. A cewar wasu jami'ai biyu da suka yi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin sakaya sunayensu, tattaunawar ta fi raja'a ne kan wata takaddama kuma ta tsakanin Habashar da Somalia game da wata ƴar yarjejeniyar fahimtar juna wadda Firaministan Habasha Abiy Ahmed da shugaban yankin Somaliland Musa Bihi Abdi, wanda yankin nashi ya ayyana ɓallewa daga Somalia a ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1991. Cibiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya na gargaɗi cewa Sudan na gab da durƙushewa sanadiyar fama da yaƙi na tsawon watanni 15, da kuma abinda suka kira matsalar da ta samo asali daga watsi da aka yi da batun Sudan ɗin. Matsalolin jinƙai na yara a ƙasar Sudan su ne mafiya girma a duniya. Matsalar na da nasaba da ko oho da aka yi, a cewar James Elder, mai magana da yawun hukumar UNICEF, wanda ya ƙara da cewa wannan ba tashin hankalin da aka mance da shi ba ne, wannan sanannen al'amari ne kuma ta fuskoki da dama an yi banza ne da shi.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri idan Allah kai mu. Yanzu a madadin wato Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Calvin, Baba Yakub makerin ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.